الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهدك وتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda yayi daidai da 16 ga watan Mai shekara ta 2019 muna cikin tafsiri na suratul hijr yau za mu tashi aya ta 86
a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
kafin a fara tafsiri akwai tambayoyi da faɗakarwa ga ɗaya daga ciki nan assalamu alaikum ya shehu Allah ya kara lafiya da jin tsoron Allah malam ina aikin asibiti sai wata ta zo wurina na zubar masa da ciki sai na yi masa allura na ɗaure shi har ta haife shi ina da laifi shin wannan bawan Allah ya yi laifi ko ya samu dada ta zo a zubar da ciki ta zo ta yi barna shi kuma sai ya yi gyara yana da laifi kaga amsa shi ne yana ma da lada ne domin darsin alqur'ani ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da ketare gona da ketare iyaka idan mutum ya taimaka wajen zubar da ciki ya taimaka wajen barna ya samu gudu idan mutum ya taimaka wajen daura cikin har a haife shi ya yi aiki alkhairi ya samu lada insha Allah na biyu a yi wa likitoci nasiha akan zubar da cikin da suke yi don sau da yawa abokan aikina suna cin karatunka a gidan rediyo da grup ɗin karatu da grup ɗin karatun tukanku sa'annan mala akwai yanzu abinda mata suke sawowa a yi musu abinda mata suke so a yi musu idan suna da ciki a ba su magani ya zube sai su ce bari ne an gane ya mata da yawa wai suka je wajen likita a ba su magani ya zube in ya zube sai su ce sun yi bari ne idan mace za ta je asibiti mijinta ya kamata ya san wa yake duba matarsa ya san wani irin likita yake duba matarsa a sha ruwa lafiya to kun ji abin da wannan bawan Allah ya faɗa shi likita ne kuma shi ganau ne ba ciyau ba ne mata sun saba zuwa wajensa domin ya zubar da ciki sannan kuma shi ya ce cikin ikon Allah shi baya zubar da ciki idan an zo bil hasali ma yakan ba da maganin da zai daura cikin ne sai an haife shi insha Allah kaga da a ce likitoci za su yi koyi da wannan bawan Allah da an rage farna domin duk wanda yake zubar da ciki to yana aikata zunubi ne mai girman gaske gwargwadon lokacin zubar da ciki an gane akwai zubar da cikin da ya kusan kama da kisan kai akwai wanda kisan kan ne ma domin yaron yana motsi yaron yana da rai yana da komai aka zubar da shi ka ganin wajen an yi kisan kai to da ka ba karamin zunubi ba ne zubar da shi idan mutum ya yi shi ya shiga cikin ayan nan wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe yaranku dan tsoron talauci mu muke azurta ku da su inna qatlahum kana kidan kabira lallai kashe su ya kasance zunubi ne mai girman gaske saka da yawa daga cikin masu zubar da ciki suna yi ne dan tsoron talauci suna yi ne dan kila mijin su baya kawo ce bane na abinci da abin da ya kamata wannan amma wannan baya zama uzuri na zubar da ciki Allah shi kiyaye to kuma ya nuna cewa matan sukan zo a zubar da ciki ba tare da sanin mijin ba yawa mata suna yin haka sai su zo a zubar da ciki daga baya sai kaga kawai ciki ya bare alhalin sun sha magani ne sai ce su ma fa sun yi baki ciki ai sun yi bari ne mijin sai ya tsaya ta bakin ciki a zo ana ta jajanta mata alhali kuwa da gangan ta yi to shi ne yake cewa ya kamata likitoci ko kuma ya kamata malamai su ringa sanin matarsu wajen wa take zuwa dan akwai likitan da shi yana bukatar ma irin wannan ne yana Allah Allah mace ta zo domin a bata maganin zubar da ciki kai abubuwan da likitocin ke yi ba suna yin abubuwa da yawa marasa kyau kuma ana cewa likitocinmu ne musulmi akwai likitan da idan mace ta haifi ɗa ɗaya biyu uku huɗu ta haifi ɗa kamar shida sai tana ɗan shan wahala sai ce ke bai ishe ki haka ba ya ishe ki haka ki gaya miji ku tsaya haka nan ku dakata to irin wannan magana bai dace ya ringa fitowa a bakin likitan musulmi ba yana cewa wai dan an haifi yara biyar ko shida wai ya isa haka a cikin yaran da ka haifa kila a cikin yaran ba baka san ko ka haifi ɗan da zai ji kanka ba bi ma'ana ina nufin baka san ko ka haifi ɗan da zai tausaya maka ba nan gaban ka ba baka sani ba kila a cikin wayannan yaran da ka haifa kila duk ka haifi shirme ne wanda za ka haifa na ƙarshe shi ne ɗan na kirkin amma kana ƙoƙari ka danne shi ka toshe shi ka hana shi fitowa misali saboda haka al-muhim dai likitoci a ji tsoron Allah wannan zubar da ciki barna ne kuma zunubi ne ko nawa kuke samu a ciki ba alkhairi ba ne a sai wani ya ce assalamu alaikum a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratu malam Allah ya kara ma lafiya da ilimi mai albarka kuma Allah ya tsare ka daga sharrin makiya kuma Allah ya albarkaci rayuwarka ya sa ka gama duniya da lahira a malam tambaya ta shine malam menene hukuncin malamin da yake hana mutane zuwa wajen wani malami kuma yana bata shi malam to shi ne tambayar da yake mutane san mai kara malam akai gida lafiya a sharuwan lafiya to tambayar da yake ya yi fito an fahimci abin da yake nufi ya halatta ga malamin sunna ya ringa hana ɗalibansa zuwa wajen wani malami za mu ce a'a wato fihi tafsir akwai sanda ya halatta malami ya hana ainihin ɗalibansa zuwa wajen wani malami kuma akwai sanda bai halatta ba a inda ya halatta malami ya hana ɗalibansa zuwa wajen wani malami idan ya zamanto malamin nan malamin bid'a ne an gane ku yana karantar da ɗalibai miyagun aƙidu yana karantar da su aƙidar shi'a yana karantar da su zubanci yana karantar da su aƙidar jahamiyya yana karantar da su aƙidar ƙalaƙatu yana dai karantar da su aƙidu da yawa marasa kyau to irin wannan ya halatta malami ya ce wa ɗalibansa kar ku je wajen malam wani karatu domin yana halakar da mutane wannan yana daga cikin giba wanda ya halatta kun san asali giba bai halatta ba wala yaktab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu fa Allah yace kada sashin ku ya ringa giba da sashi shin dayan ku yana so ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu ku kyamace wannan abun an gane ku babu mutumin da zai yi sha'awa dan uwan shi ya rasu za a je a binne shi ya ce a dakata in an dakata sai ya dauko lafiyayyen wuka wasashe ya zaftaro wani nama daga cinya na ainihin dan uwansa ya gasa ya ci wane ne zai sha'awar yin haka kowa ya san abin ya yi muni to mutumin da yake kyaman yin haka to ya kamata ya kyamaci jiba da mutane wato sukan mutane in ba sa nan haramu ne an gane babu kyau a ringa sukan mutum in baya nan ka ringa faɗin aibinsa kuskure ne to amma kuma akwai wasu wurare wanda malamai suka yi bayanin ya halatta a yi giba da mutum. Imam Nawawi ya bude babi a Riyadus Salihin na babin halatta yin giba din, inda ya kawo hadisai da dama wanda ba nan ne lokacin bayanin haka ba, amma dai al-muhim dai wato kadan daga ciki akwai, idan mutum na neman aure ka san cewa baya rike aure, sai aka tambaye ka da Allah menene halinsa, ya zama wajibi a gare ka kai bayanin halinsa, ba mutumin kirki bane kada ba shi aure. Idan mutum ya zama to mugun malami kaman wannan, yana karantar da aqidu marasa kyau, ko yana karantar da manhaji mara kyau, yana karantar da dalibai tsari bore ga hukuma, yana karantar da dalibai yi zanga-zanga, yana karantar da dalibai zagi shugabanni, yana karantar da dalibai la'anul mu'ayyan, yana karantar da kafirai da dalibai at-takfir bi ta'yin, wato takfir da ta'yini, da kuma wato kafirtawa ba tare da bin ka'ida ba, misali irin manhaji na khawarij. To irin wannan ya zamanto wajibi ga malami wato ka ringa hazzar dalibanka wajen yin karatu a wajen irin wannan, dan kada su faso guba. An gane wannan ko? Sannan kuma malami, ko da malamin sunna ne, sai ya zamanto fasiki. Malamin sunna ne wanda in yana karantarwa sai ya yi amfani da wannan daman ya ringa luwadi da ainihin samari, dan luwadi ne amma gashi da ilimi, misali dole ne a karantar da dalibai a hazzara su daga zuwa wajen shi. Ko malami ne marzanaci yana zina da ainihin mata, kuma wannan dole ne a nuna wa dalibai su yi hankali da shi. Ko malami wanda ainihin yake karantar da ainihin dalibai, malamin sunna ne amma kuma yana karantar da wasu abubuwan da ba su dace ba su ci, duk ya halatta a hazzara dalibai. Ko malami ɗan hizbiya, mai ma'anar hizbiya shi ne malami mai ƙungiyanci, ya zamanto yana karantarwa ƙungiyarsa ne kawai za a bi. In har ka bi wani malamin sunna wanda baya cikin ƙungiyarsa, to kai ɗin nan ba mutumin kirki ba ne, to wannan malami ɗan bid'a ne shi ma. Ana kiran wannan hizbi, domin yana kira ne zuwa ga ƙungiyarsa, ba wai yana kira zuwa ga musulunci ba ne. An gane, ya ce duk wani mutum ko da ahlus sunna ne, in dai baya cikin ƙungiyata, to kada ɗalibai na su yi karatu wajen shi. To wannan ya kamata da babban murya malamai su yi tahziri a kan shi, ko kuma a samu malami shi ba ƙungiya ba ne, malami ne shi na addini, sai ya ringa nuna ba ɗalibai kar su yi karatu a wajen wani malamin sunna salafi ɗan uwan shi ba tare da wani dalili ba. Wannan malamin sunnan ba fasiki ba ne, wannan malamin sunnan ba hizbi ba ne, wannan malamin sunnan ba kaza ba ne, haka nan kawai. Sai ya gaya wa ɗalibansa, in dai kai ɗalibi na ne, kada ka je wajen malam wani karatu, in ka je wajen malam wani karatu, karatunka ba zai albarka ba. An gane wannan ko? To idan malami yana yin wannan, to zance na gaskiya ya tashi daga salafi ya koma hizbi, shi ma ya zama wajibi. In an gane cewa malami haka yake, yana nuna ɗalibansa kar su kusanci sauran malamai na sunna, to wannan za a hanzar mutane a yi hankali da shi, domin yana da wata manufa kenan. Akwai abin da yake so ya karantar da su na bid'a ko na hizbiyanci, idan suna zuwa wajen sauran malaman salafiyya, to wala'alla ba zai samu nasara wajen gina su akan ra'ayin da yake so ya gina su ba. An gane? To idan malamin ya fito ɓaro-ɓaro ya yi wannan magana, ko kuma aikin malamin ya nuna ɗaliban shi ba sa kusantan kowa, ba sa iya karatu wajen kowa sai a wajen malaminsu, sannan kuma suna fitowa filin su ringa sukan duk wani malamin sunna wanda ba nasu ba, shi malam wani ai ba malamin Allah bane, me yayi muku hidda na ga muku malamin Allah bane, ba ba salafi bane, da baki ne kawai yake salafiya. Kaga ɗalibin sunna yana sukan malamin sunna saboda ba malamin shi bane. To irin wannan kuskure ne mai girman gaske. Idan kaga irin wannan ɗalibi wanda zai ce kada ka je wajen malam wani, ka zo wajen malami na, sai ka ce kai ma ka zo wajen malami na, sai in ka ce ka ahlus sunna, me yasa wannan malamin shi kadai ne, shi annabi ne, zaka ce kawai ka aje wajen wani sai shi? Misali, to irin wannan yana da hadari kwarai da gaske, yana da gaske abin da ke halakar da ainihin dalibai. Malamin ya halaka, ya sanya dalibai su ma cikin halaka. An gane? Ya kange su daga fa'idantuwa daga sauran malaman sunna, wannan kuskure ne mai girman gaske. In dai malami salafi ne, ya kamata ma ka ringa yi wa dalibai wasiya su kai ziyara su yi fa'idanci da wannan malamin. Amma idan ya zamanto malamin kamar yadda na faɗa yana da wasu irin hizbiyanci, ɗaliban su aka fahimci wato suna soke-soke ga sauran malaman sunna, malaman sunna suna kan aƙida mai kyau, manhaji mai kyau, amma ɗaliban shi suna kushe ga waɗannan malaman sai dai malamin su kawai, kuma suna jan ɗalibai zuwa ga malamin su amma ba sa zuwa wajen sauran malaman sunna. Da zarar an fahimci haka, to waɗannan ɗalibai ya kamata a yi tahziri daga gare su, ba ɗaliban kirki bane, shi ma malamin su idan shi ya karantar da su ba malamin kirki bane. Da'awa ta sunna ba da'awa ta wani mutum bane guda ɗaya, an gane ko? Manzon Allah shi ya zo da shi, ko manzon Allah ya ba da amanan wannan da'awa ga malamai. Annabi bayan ya gama karantarwa a Hajjatul Wada, sai ya tara sahabbai ga su nan da yawa ya ce, a wanda yake nan ya isar da sako ga wanda baya nan. Kaga ashe bai ware wasu ba, bai ce kawai wajen Abubakar za a yi karatu, ko wajen Umar, ko wajen Usman, ko wajen Aliyu ba, a'a ya ce a yi karatu wajen malamai ga baki ɗaya na sunna. Kawai an ce ne fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. An fahimci wannan ko? To saboda haka a takaice ina fata na amsa tambayan wannan ɗalibi mai tambaya. Akwai wurin da yake halatta a hana zuwa wajen malamin sunna, akwai wurin da baya halatta. An gani in ko ka kama ɗalibai suna da wannan ɗabi'a ɗin ba tare da wani dalili ba, to lallai waɗannan ɗalibai hizbiyun ne, ya kamata ka yi hankali da su. Allahu a'lam. To ci gaba da karatun jiya. Jiya mun yi karatu ƙarƙashin ayar nan da Allah ke cewa wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin. Mun yi bayani akan ayar sosai cewa mutanen hijir su ne mutanen samudawa, wato su ne samudawa sun ƙaryata annabi Salih, kuma annabi Salih ya zo musu da hujjoji bayyanannu, ya zo musu da ayoyin da ya kamata a ce sun yi imani amma ba su yi imani ba. Har daga baya Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su saboda zunubansu. Saboda haka Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin sahih ɗin daga Abdullahi bin Umar cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sauka a Hijr can wajen da aka halakar da mutanen Salih, a lokacin yaƙin Tabuka annabi ya sauka a wannan wajen Hijr, sai annabi ya umarci sahabbansa cewa kada su sha daga cikin rijiyarta, rijiyar wannan wajen, sannan kuma kada su shayar da wani mutum daga cikinta ko su shayar da dabbobin kaza. Sai suka ce ya Rasulullah, haƙiƙa mun kwaɓa gari da wannan ruwan, kuma haƙiƙa mun shayar da mutane daga wannan ruwa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su zubar da wannan ruwa, sannan kuma su zubar da wannan garin gabaki ɗaya, a zubar da wannan ruwa, a zubar da wannan garin. Sannan ya zo a cikin sahih Bukhari daga ainihin Ibn Umar radiyallahu anhu cewa lallai mutane sun sauka tare da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya umarce su sun sauka a can wajen da ake kira Hijr, can ƙasar Samudawa. Sai suka nemi su sha daga cikin rijiyarta, suka ɗibo ruwan suka sha suka shayar, sannan suka kwaɓa gari da shi. Sai manzon Allah ya ji labari sallallahu alaihi wasallam, sai ya umarce su su zubar da wannan ruwan, sannan kuma ya ce abinda suka kwaɓa za su iya ciyar da raƙumi, wannan abinda suka kwaɓa ɗin za su iya ciyar da raƙuminsu shi. An gane su dai an hana su sha wannan ruwan, amma kuma an ba su dama su yi mai su ciyar da raƙuminsu da wannan, kuma ya umarce su su shayar daga rijiya, su shayar daga rijiya, su sha kuma su shayar daga rijiyar da wannan taguwa ke gangarawa ɗin nan. Wannan rijiyar da taguwa ke shan ruwa, ya ce suna iya zuwa nan su sha ruwa, amma in ba nan ba kar su sha wannan ruwa ɗin. To za mu ɗauka cewa wannan ruwa na jasa ne kenan, tunda dai manzon Allah ya hana shan wannan ruwa har ya ce a zubar da garin da aka kwaɓa, amma ana iya ba raƙuma ko a ba dabbobi wannan garin da aka kwaɓa da abinci da zurinsu. Za mu ɗauka najasa ne wajen? To in ba najasa bane me yasa annabi ya hana abin nan cewa wato a ringa diba ruwa a wajen ana sha ko abin da ya kama da wannan to a nan wajen an rawaito hadisi daga dan Umar radiyallahu an cewa mun wuce tare da manzo sallallahu alaihi wasallam can hijir sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum illa an takunu baki hazaran an yusibakum mithla alladhi asabahu wato annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kada ku shiga masaukan wayannan wanda suka zalunci kawukansu sai dai face ku kasance masu kuka in za ku shiga wannan wajen to ku shiga da kuka domin tsoron kada misalin abin da ya same ku ya same su sannan sai annabi ya tsawatar sai yayi gaggawa ya tsawata abin hawansa yayi gaggawa ya bar wajen to karkashin wannan malamai na fiqhu sun gina hukunce-hukuncen fiqhu karkashin wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya suka ce na farko akwai karhancin wato mutum ya shiga irin wannan wuraren da Allah ya halaka da wasu kafirai makaruhi ne musulmi ya ringa kai ziyara irin wannan wajen domin kada irin misalin abin da ya same su na tsinuwa ko azaba ya same ka akan nan ne wasu malamai suka dauki ainihin shiga makabartan kafirai kala kafirai inannu ne kafirai suna fuskantar azaba to kuma kai din nan sai ka shiga wajen sai malamai suka yi istinbadi da wancan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka hana shiga kai ziyara makabartan kafirai kace babu kyau idan mutum ya shiga irin wayannan wuraren kamar ya shiga wurin da aka tsine wa mutanen ko aka halaka da su ko makabarta to ya kamata ya shiga yana mai kuka yana mai roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin wannan wajen kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ana shiga wannan waje saboda wa'azuwa da kuma tsoro da kuma gaggawan mutum ya gaggawa ya bar wajen annabi ya ce la tadkhulu ardh babila fa innaha mal'una kada ku shiga kasar babila domin la'ananniyar waje shi saboda an tsine wa mutane an tsine ba wasu an halakar da su a wajen wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi hadisin yana da rauni amma kuma ya samu shawahi wanda ya maida shi hasan ligari saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umurni a zubar da ainihin duk wanda aka dibo daga rijiyar samudawa yace a zubar da shi kuma a zubar da ainihin hanci wanda aka kwaba da wannan ruwa din ko wanda aka yi biredi da wannan ruwa sai ce li annahu ma usqin saboda wannan ruwa ruwan fushi ne Allah yayi fushi da mutanen garin to saboda aka karga sha wannan ruwa annabi bai halatta yin amfani da shi ba saboda tsoron fushin Allah amma kuma ya ce ku ciyar da ainihin raƙumin ku da shi mu ne an hana mu mai amfani da shi amma raƙuma ba to ƙarƙashin wannan abin da aka haramta mu yi amfani da shi dabbobin mu za su yi amfani da shi kamar an haramta mu ci jini innama harrama alaikumul maitata waddam walhamal khinzir jini da mushe da naman alade an haramta mu ci to za mu iya bada dama dabbobin mu su ci to shine aka ce wasu malamai suna ganin babu laifi kaman imamu na malik rahimahullah yana cewa qala malik inna ma la yajuzu istimaluhu min at'am wa sharab yajuzu an ta'alifahu al-ibl wal baha'im yace lallai abinda baya halatta mu aiwatar da shi na abinci da abin sha yana halatta raqumma su ci raqumma su yi kiwo a wajen da kuma dabbobi domin su yace izla taklifa alaiha saboda su dabbobi babu takalifi a gare su abinda mu aka ce kada mu ci dabbobi za su iya ci su babu takalifi to idan muka dauki wannan istinbadi na Imam Malik rahimahullah ya ciro daga wancan hadisin ne to me za mu ce kan annabi da ya hana a hau dabba jallala kuma ya hana wato a ci ainihin dabba jallala hadisi ne sahihi annabi ya ce duk dabbar da ke cin najasa haramun ne mu ci an gane kuma haramun ne mu hau raƙumi wanda yake cin najasa to sai ainihin aka samu daga salaf magabatan mu idan har dabba tana da najasa tana cin najasa kuma ya zama tun najasa shine galibin abincin ta kuma dabban ta zama asali halal ne a ci kaman kaza yanzu irin kajin mu na Hausa an fahimce ni ai haka irin kajin mu na Hausa a suna shiga kwata suna shiga shedda su je su shawo ko su ci ainihin kashi su sha ruwan kashi da fitsari da abin da ya kamata wannan to ya halatta kai tsaye idan muna sha'awan cin kaza kawai mu sa a damko ta kawai idan an damko kawai mu sa a yanka mana kawai nan take mu ci ya halatta an samu asari daga magabata kuma muka duba cikin subulul salam zamu ga asarai da dama akwai asari na Abdullahi bin Umar ya kasance yana daura ina ganin kaza ne ko kwana bakwai ko abin da ya kamata wannan yana daura ainihin dabbobi akwai masu cewa a daure ta kwana uku a ba ta abinci na halal a daure ta kwana uku ko kwana bakwai a ba ta abinci na halal ta ringa ci wayannan kwanakin idan ta ci abinci na halal ta kasa yadda abinci na najasa to za a iya cinta to karkashin wannan za mu iya alakanta wancan magana da wannan magana cewa dabban za ta iya cin wannan abinci saboda ita ba mukallafa bace ba haram bane ta ci amma mu din nan in dai tana cin wannan najasa din kafin mu ci dole za mu daure ta an gane ko wasu kwanaki idan muka daure ta wasu kwanaki sa'an mu ba ta abinci na halal idan ta ci abinci na halal na wasu kwanaki kuma kwanaki bakwai in ya so daga baya sai a kwance ta a yanka a ci kuma sannan in an ba ta abinci za a iya hawa a lokacin nan wannan shine abinda Imamu na Malik Imamu Darul Hijra ya bada fatawa da shi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin mu din nan wayannan wurare wanda aka tsine wa mutanen annabi ya umarni kada a sha daga cikin ruwan to anan wajen za mu dauka cewa haramun ne a shine Imamul Qurtubi yake cewa waratuha fi amrihi sallallahu alaihi wasallam bi alaf al-ibil al-atam cewa da manzon Allah ya bada umarni a ciyar da raƙuma ainihin wato wannan garin da aka nika aka cakuɗa shi da ruwan ainihin samudawa yace dalilun ala jawazi hamli rajul an-najasa ila kilabi wai dalili ne akan mutum ya dauki najasa zuwa ga ainihin karnukan sa li akuluha dan su ci to da su ba mukallafai bane khilafan liman mana azalika min ashabina sabanin wanda suka hana wannan daga cikin malikiya ayi malikiya da sauransu wato irin kamar karnuka na farauta da sauransu mutum zai iya ba su mushe su ci amma shi baya halatta ya ci mushe amma kare zai iya ci mushe wannan shine istinbadin da malamai suka yi daga wannan hadisi Allahu a'lam sannan kuma Imam al-Qurtubi yace a cikin wannan akwai dalili akan kyaman ma abota barna da kuma kyaman garuruwansu da gurabunsu sannan karkashin wannan hadisi har ila yau wasu malamai sun hana yin sallah a irin wayannan wuraren da aka azabtar da mutane ko aka tsine musu suka ce baya halarta a cikin ayi sallah a cikin ta saboda an suna kiran wannan daru sukudin wa buqati kasbin ko buqati kasbin suna kiran shi wato gari na fushin Allah gari wanda yake gamuwa da fushin Allah da wurare na fushin Allah Ibn al-Arabi yake cewa to sai ya zama to wayannan wurare an ware su daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ju'ila lil ardi masjida wa tahura an sanya mun kasa ya zama to masallaci kuma ya zama mai tsarki to amma wayannan wurare an ware su daga wurin da ya halatta ayi sallah ko ayi tsarki a wajen baya halatta ayi taimama da turbayanta ko ayi alwala daga ruwanta ko kuma ayi sallah a wannan waje an gane wannan wato Imam Tirmidhi ya ruwaito daga Ibn Umar cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah a wurare guda bakwai ya hana ayi sallah a bola ya hana ayi sallah a kwata ya hana ayi sallah a makabarta ya hana ayi sallah a tsakiyar hanya ya hana ayi sallah a gidan wanka ya hana ayi sallah a magurfanar rakumi da kuma saman dakin Allah amma wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi amma hadisin da yifi ne bai inganta ba akan shi to saboda haka shi yasa malamai suka yi sabani akan wannan shin za a iya sallah a wayannan wurare ko ba za a iya ba? Saka ce dangane da abin da ya shafi gola, malamai sun ce gola in abin da ake zubawa a wajen mai tsarki ne, to babu laifi mutane su yi sallah a wajen. Wani zai ce akwai bolan da ake zubawa mai tsarki? Sai mu ce bolan Najeriya ka sani. Akwai bolan, akwai kun san abin da kira kumama? Meye kumama? Ma'anar kumama shara, bola. Larabawa sun ba mu kyautar gumama, sun kwaso bolan da suka zubar a garin sun ba mu kyauta. Wannan kayan da muke sawa bola ne. To wurin da ake zuba irin wannan kayan, ake zuba madara idan sun yi expire. Ake ɗauko kaji, a kaji ba masu rai a Saudiya ana suna expire. Kajin agri. Sai mutanenmu 'yan Najeriya irin takarirun nan, sai su kamo wannan kaji su dafa su ringa siyar da shi ga 'yan Najeriya. Sai ga kaza kaza dan dakwale ne ka ganshi arha mutum ya siya ya ci shi din Najeriya bai san wani abu ya tsaya ba. Ina ba san gane wannan. To irin wayannan ana wurin da ake zuba irin wayannan kajin da madara ake zuba ainihin tumatir in ya zo gwalo gwaci ake zuba ainihin wannan kaya irin wannan kayan gwajo da ake kawo mana na ake siya 500-500 din nan. To shi na ya kira bola. To irin wannan waje ya halatta a yi sallah a wajen wurin da aka zuba gwanjo wanda kake sawa? Ya halatta a yi sallah ko bai halatta ba? Ya halatta. Amma kuma wurin da irin bola irin namu wanda ake kashi ake fitsari ake kaza ba ya halatta a yi sallah a wajen. To kamar abin da ya shafi bayi ba? Irin bayi din nan ya halatta a yi sallah bayi? Wannan hadisi ya ce lafa amma hadisin da hibi ne. To idan an ce bayi suna ya tara, wani bayin ya fi ɗakin wani tsafta. Wani bayin ana wanke shi ƙal a sa turare a feshe shi. Ko ina ka gaji za ka ɗauka kai kanka za ka iya kwana a cikin ɗakin. Cikin kwanciyar hankali ba ka da matsala. To irin wannan bola a irin wannan bayi ɗin za a iya sallah a ciki ko ba za a iya ba? Dama annabi ya ce ju'ilal liyal ardu masjida wa tahura. An sanya mun ƙasa ya zama masallaci kuma ya zama mai tsarki. Idan mutum ya rasa wajen sallah wannan waje wanda babu da jisa zai iya sallah a wajen. Tunda wajen da ake bayan gidan a rufe yake. Sannan kuma an gyara wajen kamshi ma yake babu wani alamar da jisa tare da wajen. To duk malamai sun yi magana akan irin wayannan wuraren. An gane wannan ko? Tsakiyar hanya ba. Me yasa aka hana sallah tsakiyar hanya? Saboda shiga haƙƙin mutane ba wai dan najisa bane. Ko? Amma yanzu ga sallar Juma'a muna yi tsakiyar hanya. Sallar Juma'a wasu ma kan titi suke yi, titin da matafiya suke bi nan suke hawa suke sallar Juma'a. Yaya ya halatta a yi sallar tsakiyar hanya? Duk wani abu wanda zai kawo cutar da al'umma bai halatta ba, sai dai idan ya zamanto mutane sun watse daga wajen, kamar ya zamanto lokacin ba mutane, ko kuma akwai wani hanya wanda za su iya bi banda wannan hanyar shikenan. Amma in babu wani hanya, matafiya ba wani hanya, sai sun jira ku dole ku idar da sallah, to gaskiya ba a kyauta ba. Amma in akwai wani hanya wanda za a iya biyo sai ranar Juma'a ne, wancan wajen suna sallar Juma'a har wannan waje za mu iya canza hanya, babu laifi. Annabi ya ce la darara wa la dirar, ba cuta babu cutarwa. Sannan ƙarƙashin wannan malamai sun yi saɓani kan gida wanda aka yi kwace. Idan an kwace gidan mutum, kamar gidanka ne da ƙarfi aka kwace sai ana sallah a gidan. An gane za a iya sallah a wajen? Wasu malamai suka ce in an yi sallah, sallah ba ta yi ba. Amma a cikin usul na Malik, sallah ta yi tare da zunubi. In mutum ya kwace gida ya mai da shi masallaci, sallah ta yi amma cikin zunubi. Sannan ana sallah a coci. Duk gaba ɗaya malamai sun yi bayani, mun ga asali na Abdullahi bin Abbas, wanda ya ce coci in akwai gumaka, akwai hotuna, akwai mutum-mutumai ba a sallah ciki. Amma in coci ya zamanto babu komai a wannan waje, Abdullahi bin Abbas as-sahabi yana ganin babu laifi in dai coci ya zama mai tsafta mai komai, ya cika duk sharadi a yi sallah a cikin wannan wajen. Amma wasu malamai sun karhanta da abin da ya kama da wannan. To duk dai akwai wurare da yawa wanda malamai suka hana. To amma dai abin da ya tabbata, ya hukuncin mutum in ya yi sallah a irin wayannan wuraren, kamar irin ƙasashen da aka tsere wa mutane aka yi musu azaba sai kai sallah a wajen? Sallah ta yi, amma ana jiye ma matsala ne. shine wayannan wurare wurare ne masu shu'umci Allah na iya saukar da tsinuwa ya shafe ka amma dai maganar tsarki waje ne mai tsarki an gane wannan ruwa ruwa ne mai tsarki ba ruwa bane mai matsala ruwa wanda ya cika sharadin shi laurin bai canza ba dan kallo bai canza ba warin bai canza ba najisa bai rinjaye shi ba zaka iya sallah a gare shi ko da kasar kafirai ne masu saban Allah sai abin da ake gudu gare ka shine gudun musiba kada ya same ka amma ba wai dan kasancewa wannan ruwa haramun ne ai amfani da shi najisa bane Allahu a'lam na'am to shine Allah ke cewa wa ma khalaqna aidan wa ma khalaqna samawati na'am wa ma khalaqna samawati wal arda Allah ya ce ba mu halicci samai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya mun halicci samai ne da kasai ba dan wasa ba mun halicce su ne da haqqi mun halicce su ne da gaskiya wa inna sa'ata la'atiya lalle tashi kiyama tana nan zuwa fasahi safahal jamil to aka yaro ya manzo Allah kai rangome ka kafurai masu cutar da kai rangome mai kyau kafurai suna kiran ka boka kafurai suna kiran ka mai sihiri kafurai suna kiran ka mahaukaci saboda ka zo da safon musulunci kana nuna musu abauta ma Allah shi kadai kada a roki wani Allah kada a yi sujada ga wani Allah kada a yi rantsuwa da wani Allah kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yanka a kira sunan wani Allah sai suka ce suna kiran ka mahaukaci suna kaza to ya rasulullah duk abin da suke aikatawa na cutar da kai to ka kautar ka kauda kai ya rasulullah kauda kai mai kyau ya rasulullah an gane ko to kaga wannan aya Allah ya nuna mana cewa wato ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin ta bil haqqi da gaskiya a wata aya Allah ke cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tsammani mun halice ku ne dan wasa ba mun halice ku dan ibada ba ko mun halice ku ne muna masu wasa mu kuna ganin ba za ku dawo zuwa gare mu ba fa ta'ala Allahul Malikul Haq sannan a wata aya Allah ya ce wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haq walakin aktharun nas la ya'lamun go to Allah ta'ala ya ce ba mu halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su muna masu wasa ba mun halicce su ne da wata hikima akwai hikiman da ya sa muka halicci samai da kasai an gane go mun halicci duniya ne dan abauta mana Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mun an gane wannan go sai Allah yake cewa annabi wa inna sa'ata la'atiya lalle tashin kiyama tana nan zuwa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur lalle tashin kiyama yana nan zuwa babu kokonto a cikin sa kuma lalle Allah yana tayar da wanda suke cikin kaburbura akwai wasu mutane daga cikin philosophers da kuma sufiya wasu daga cikin sufaye masu cewa masu aqida ana kira aqidan tanasukul arwah cewa duniya ba ta karewa sai dai kawai a ringa jujjuyawa daga wannan hali zuwa wannan halin dan adam yana canzawa ne kila asalin shi kyankyaso ne idan ya kyautata aikin sa sai ya zama bera in ya kara kyautata aikin sai ya zama gafiya in ya kyautata aikin sai ya zama ya zama mage daga mage ya zama rago daga rago ya zama me ya zama buri daga buri ya zama gwagwamburi daga nan sai ya zama mutum wa haka rayuwar ke jujjuyawa idan ko mutum yana munana aikin sa daga mutum sai ya fara canza halittar sa kila daga mai kudi ko daga mai mulki sai ya zama to mara mulki daga mara mulki sai ya zama talaka daga talaka sai ya koma biri daga biri sai ya koma alade daga alade ya koma mage daga mage ya koma gabiya daga gabiya ya koma fiyar haka har an gane wannan ko to masu wannan aqida in kaji mutum yana sallah sai ya kawo ma wannan aqida to ba ya fuka musulunci domin aqidan abin da ke nunawa inkarin tashin kiyama tashin kiyama babu ita kawai dan adam zai rayu a nan duniya ne kawai wato gurgurdan aikin shi mai kyau zai ringa caccanzawa ba aqidan musulunci bane an gane wannan ayi to kuma akwai masu ganin cewa duniya ba shi da farko haka nan ba shi da ƙarshe sune ashabul illa daga cikin philosopher su ashabul illa sune masu cewa wujudul lahi illatun fi wujudil makhluqat wai samuwan Allah shine dalili na samuwan halitta samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta anan me yake nufi suna nufin cewa ba wai wani burgewa bane Allah yayi da ya halice mu lazumin wannan magana kada ka bata lokaci wajen roƙon Allah Allah yi mun kaza Allah ka bani tsawon rayuwa a'a shi ma Allah kawai yaga an halice ka ne kawai samuwansa shine dalilin samuwanka ina ba san gane wannan to ba wai Allah bane wato Allah yana nan fil asal daga baya sai Allah ya halice dan Adam la su ba su yadda da wannan ba suka ce matsar akwai Allah to akwai halitta kaga kenan ka duba matsar akwai Allah wujudul lahi illatu fi wujudil makhluqin samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta to ya kenan kaga halitta ba shi da farko ba shi da mai kenan tunda Allah bai da farko bai da ƙarshe ko wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut to sai zaman to in kai yadda da wannan aqida za ki raka musulmi ko kana sallah ko kana azumi ko kana zakka ko kana aikin haji kai yadda samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta to ka zaman to kai ridda ka bar addinin musulunci domin ka nuna kenan duniya bai da farko alhali Allah ya nuna mana cewa duniya tana da farko shi ma dan adam yana da farko hal ata ala al-insani yanu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wato dan adam akwai lokacin da dan adam babu shi a duniya gaba daya amma sai aka nuna da duniya da Allah gaba daya lokaci da suka zo kuma har abada duniya tana nan akwai ashabu tabi'a masu cewa tabi'an Allah ne yayi halitta kaga wanda bai san illan wannan magana ba ba zai ga abinin ba tabi'an Allah ne yayi halitta wato yanda ka san tabi'an dan adam ne yayi bacci tabi'an dan adam ne ya ci abinci tabi'an dan adam ne ya zaga yayi bayan gida ko yayi fitsari kaga dan adam yayi bayan gida sai bayan gida shi ya gode mishi dole bai fita da bayan gida ko yana so ko bai so sai ya fita da shi dole sai yayi fitsari shi ma Allah dole sai ya halice mu kaga wannan aqida kai tsaye zindiganci ne yahudanci ne ko Allah subhanahu wataala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara ubangijinka yana halittar abin da yaso kuma yana zaban abin da yaso bakin Allah ya ga dama yayi halitta in bai ga dama ba zai halitta ba yin halitta ganin dama ne ba dole bane ga Allah wanda yake dole ne Allah ya halicci halitta to gaskiya ba musulmi bane shi akwai daga cikin philosophers na musulmi masu wannan aqida din Allah shi yayi baka tashi kiyama akwai shi dole ne musulmi ya yarda akwai tashi kiyama za amal ladina kafaru Allah yuba su قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فصفي الصفا الجميل ككود كاي كود كاي مي كيو الله yana nuna ma annabi abuwan da kafirai ke masa na wulakanci da cin fuska da izgili to kada manzon Allah yayi saurin tsine musu an ga da kada annabi yayi saurin tsine musu wayannan mutane ba su sani bane wasu sai suka gano za su musulunta annabi yake wa'azi yana bin su a hankali yana bin su a hankali har Allah ya sa su fahimci addinin musulunci Allah ta'ala ya ce wa fa majilil kafirina amhirhum ruwaida ka jinkirta wa kafirai ka bi su a hankali a hankali kila su gane an gane ko a wata aya Allah ya ce wa fasfa anhum wa qul salam fa sawfa ta'lamun ka kauda kai daga gare su wato ka ce aminci ya tabbata a gare ku idan mutum ya zage ka kace aminci ya tabbata gare ka da sanda za su sani fa sawfa ya'lamun sannan a wata aya Allah na cewa wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wato bayin Allah mai rahama sune wanda suke tafiya a doren kasa cikin sauki cikin aminci cikin natsuwa idan jahilai mutanen banza suka gaya musu maganar banza sai su ce salama mu zaman lafiya muke so mu ba ma san tashin hankali mu muna da'awa ne zuwa ga addinin Allah muna so a fahimce mu ba mun zo ba da tashin hankali bane an gane wannan ko wa idza sami'u lahuwa a wata aya a'radu an ko mutanen jirki idan sun ji manganin banza sai su kauda kai gare shi an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaji jahiliyin sai su ce mu muna da ayyukan mu in kuna ganin abin da muke bai da kyau aikin mu namu ne kuma aikin ku naku ne aminci ya tabbata a gare ku ba ma bukatar jahilai an gane ba ma neman jahilci ko aikin jahilci kaga anan wajen Allah ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma mai da'awa Allah yana kwantar ma da hankali saboda kai magajin annabawa ne irin abubuwan da aka yi ma ainihin annabawa kai ma za a ma kamar yadda shi ma manzon Allah Allah yake nuna masa kai ma fa kada kai tsammani wato ka kwantar da hankali irin abin da aka yi ma amma annabi Nuhu amma annabi kaza fa in yukazzibuka fa kadzdziba rusulun min qablik ko idan an ƙaryata ka to hakika an ƙaryata manzanni gabaninka ga manzanni da yawa sun zo an ƙaryata su misali to kai ma za a ƙaryata ka to shi ma kazalika mai da'awa ya san in an zage shi ba shine farau ba an zagi manzo sallallahu alaihi wasallam an zagi ma Allah ila innal ilaha zu waladin ila innar rasul qad kahana ma najallahu war rasul ma'a bil lisanil wara fa kaifa ana an ce Allah yana da da an ce kai manzo yayi bokanci wa iyaz billah sai mawa din ke cewa da Allah da manzon Allah ba su tsira ba daga harshen talikai to yaya kuma ni an wani mawa din ke cewa wa idza sami'ta naqisa min naqisin fa huwa shahadatu li bi anni kamilun idan ka ji cin mutunci na ko tauye ni daga nakasashen mutum idan ana zagi na duwo mai zagin in ka ga wani nakasashen mutum ne wato mutumin da yake wawa mai raunin hankali to wannan sheda ne cewa ni cikakke ne dama shi cikakke masu zagin shi su me su nakasassu an gane masu zagin annabi da shi da su waye su to shi ne abin da yake magana fa idza sami'ta naqisatin min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamilun an gane to wannan aya shine Allah subhanahu wataala yake cewa annabi ya kauda kai to karkashin wannan malamai sun yi sabani kan wannan aya shin wannan aya an shafe shi ko ba shafe shi ba wasu malamai suka ce an shafe shi bi ayatin saif da ayan nan na takobi shine fakhuzuhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum wannan aya fakhuzuhum ku kama kafirai waqtuluhum ku kashe su duk inda kuka same su da can ana cewa manzon Allah kai hakuri kai hakuri saboda lokacin musulmi suna da rauni an gane ko an kashe musulmi da yawa a wannan zamanin wasu musulmi an azabtar da su nau'i na azaba amma ana ta cewa ayi hakuri ayi hakuri eh to amma yanzu musulunci ya riga ya karfi ya kai matakin da zamu iya dauka mataki misali akan duk abin da aka yi a lokacin sai Allah ya bada izini cewa annabi ya kashe su kafiran ya kama su kuma ya kashe su duk inda ya same su to wannan shine fahimtar wasu malamai amma wasu malamai suka ce wannan aya fa mu kama ce ba abin da ya shafe ta tana nan tana aiki to ce abin da ayan take nufi wato mu nuna wa kafirai kyakkyawar dabi'a wajen da'awa idan muna da'awa mu kauda kai ga wasu abubuwa saboda muna son kafiran su fahimce mu dai an gane wajau ila rabbika wajau ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau an gane kai makafirai wa'azi mai kyau saboda su musulunta wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su da abin da yafi kyau ko za su dawo su fahimci musulunci su dika to wannan ra'ayi shine ra'ayin da mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka dauka cewa ba a shafa wannan aya ba kowane aya yana nan a matsayinsa an gane wannan ko na'am
inna rabbaka huwal khallaqul alim
lalle ubangijinka huwal khallaq shine mai halitta al alim mai ilimi wasu malamai sun ce wannan al-khallaq siga ne na mubalaga Allah mai yawan halitta ne kuma mai yawan ilimi ana so a nuna halitta Allah na halitta da yawa kuma sannan Allah yana da ilimi mai yawan gaske kun lau kana al-baharu bidada li kalimati rabbi la nafida al-bahr abala an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bi mithlihi madada to karma ubangiji baya kirguwa an gane Allah shi mai halitta ne ko masani wato malamai malaman tafsiri suka ce Allah ta'ala ya hada kalman halitta da ilimi a waje daya. Me hikiman da yasa Allah ya hada halitta da ilimi? Aka ce ya hada halitta da ilimi dan ya nuna wa mutane wato wanda ba shi da ilimi ba zai iya halittar duniya yadda muka gani wannan. Ku duba irin tsarin duniya, akwai lokacin sanyi, akwai lokacin zafi, akwai lokacin matsakaici, akwai lokacin ruwa. Kuma kowanne lokaci yana da nashi amfani. Idan babu lokacin zafi za mu tubi. Duniya gaba ɗaya zai zama kamar kankara ne. In babu zafi kwata-kwata. To wannan lokaci akwai ni'imomi da yawa da Allah ke saukarwa duk da muna fuskantar azaba a wajen wannan zafi din, to yana da amfani sosai gare mu da kuma hatta ga shuka. Ai wannan zafin ba shi ake kira vitamin D ba, vitamin D ba. Idan babu zafin rana, ya dan Adam zai kasance? Zai kasance gaba daya kamar yadda ka san tana. Jiki ba kwari gaba ki daya. Saboda haka Allah da ya halicce mu din nan masani ne. Shin sa a wata aya Allah ke cewa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir. Shin zai yiwu a ce wanda ya halicce mu bai san abin da ya halitta ba? Allah da ya halicce mu shi yafi kowa sanin abin da ya halitta. Shin sa ke cewa Allah ta'ala shi ya halicci dan Adam, shi ya kamata ya tsara wa dan Adam tsarin rayuwa. Allah shi ya halicce mu, bai yiwu a ce Allah ya halicce mu a ce wani ne kuma zai tsara mana tsarin rayuwa. Ya nuna mana ga irin tsarin mulkin da zamu bi. Mu bi tsarin demokrasi, ko mu bi tsarin communism, ko mu bi tsarin kaza, za mu samu nasara. Shi ya kamata mu tambaya ko Allah da ya halicce mu? Allah da ya halicce mu. Allah da ya halicce mu shine yace ala lahul khalq wal amr. Ku saurara, Allah shike da halitta, kuma shike da umurni. Allah da ya halicce mu shi ya kamata ya bamu umurni, ya nuna mana abin da yake wajibi akan mu, abin da yake mustahabi, abin da yake haram, abin da yake kaza, abin da yake kaza. Shi ya kamata ya tsara mana tsarin rayuwa. Amma sai ya zama to Allah ya halicce mu, su kuma turawa suna tsara mana tsarin rayuwa. Demokradiyya, communism, socialism, capitalism. Shi duk wannan tsarin musulunci ne? La. Wa'annan tsarurruka sun yi hannun riga ga addinin musulunci. Allah gaba ɗaya ya kira su tsari na jahiliya, hukunci na jahiliya. Afa hukumar jahiliya ce hukun? Wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yaqinun. Ibidu kwami yukinun. Shi hukuncin jahiliya mutane suke nema? Wane ne ya fi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini? Babu. Kamar yadda Bature shi ya yi rediyo, shi yake tsara manual din rediyon. Haka ne ko? Ba zai yiwu a ce Bature ya yi rediyo ba sai wani ɗan Najeriya zai tsara manual din. A'a, wanda ya yi rediyon ya san abin da ya sassanya a cikin rediyon, shi ya kamata ya tsara manual din rediyon. Akai. To shi yasa Allah yake nuna mana shi khallaq ne kuma alimu. Mahalicci ne, mai ilimi ne shi. Wanda ba shi da ilimi ba zai iya halitta ba. Yanzu wannan ginin da wannan tsarin, in ba masanin ginin ba waye zai iya gina irin wannan? Wane ne zai iya yin moto in ba masanin irin mota ba misali? To ka duba dan Adam, wanda dan Adam shi ke sarrafa duniya gaba daya. Zai yiwu a ce wanda ya halicce shi bai da ilimi, ba shi da hikima? Ba zai yiwu ba. Shi yasa Allah galiban yake hada halitta da ilimi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Qul a mere da kuma yadda ce a wani ke cewa Allah ya ce ma kafirai masu cewa mai yi wuyan ilzama wa gira rabi. Shin wane ne wanda yake rayar da kashi alhali kashi ya rubidige? Sai Allah ya ce mai qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Kaga sai hada al-khalq wal ilm. Wane ne yake rayar da kashi bayan ya rubidige? Sai Allah ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra. Sai Allah ya ce wanda ya kirkiro wannan halitta farkon lokaci shi ke rayar da ita. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Shi masani ne ga dukkan halitta gaba ɗaya, babu abin da bai sani ba. Shi Allah subhanahu wa ta'ala. Ka gani? Kaga duk wannan gaba ɗaya ayoyin na nuna mana wato Allah ta'ala mai halitta ne, sannan kuma Allah mai ilimi ne, shi yafi kowa sanin abin da ya halitta. Na'am.
Wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'anan 'azim.
Allah ya ce hakika mun baka bakwai daga cikin abubuwan da ake maimaitawa, abubuwan da ke maimaituwa, da kuma alqur'ani mai girma duk mun baka su. Haka idan mutum ya duba wannan aya da kyau, Allah ya bamu abubuwa guda biyu daga zahiri. Malaman nahwu suna cewa al-adab yaqtadi maza al-mugayara. Adab yana hukunta bambanci. Wa laqad atainaka sab'a min al-masani. hakika mun baka abubuwa bakwai daga cikin abubuwan da ake maimaita shi kuma sannan mun baka alqur'ani mai girma kaga abubuwa nake ne ba mana abubuwa biyu to shine malaman tafsiri kai gwajin fahimta shin abubuwa biyu ne ko abu ɗaya ne a nan wajen wasu ka ce kai abu ɗaya ne wasu ka ce abu biyu ne wasu ka ce abu ɗaya ne akai to in abu ɗaya ne me yasa akai adafi a gare shi akwai abin da kira adabu shay ala nafsihi la yajuz wato ayi adabun abu akan kanshi baya halalta an gane ja'a ar-rajulu war-rajulu ko ja'a yahaya wa yahaya shi ne yahaya shi kanshi kuma ya halalta baya halalta amma malamai sun ce idan aka bambanta lafazi ya halalta in dai lafazi ya zama daban-daban ko da ma'anar su daya ya halalta an gane kaman sabbi hisma rabbikal a'la ya kace allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shin allazi khalaqa fasawwa da wallazi qaddara fahada daban-daban suke eh amma me aka yi a nan wajen an yi hadafi wanda wani in yaga an yi wannan hadafi zai dauka allazi khalaqa fasawwa daban da wallazi qaddara fahada daban wallazi akhrajal mawada wallazi akhrajal mar'a daban kuma duk dai ne Allah ne dai wannan kuma aka sa adabi malamai suke ya halalta kamar yadda muka a wannan aya an yi Allah ne shi kadai amma an kawo shi da adabi kai ka ce wasu abubuwa ne daban-daban dalili saboda bambancin lafazi in dai lafazi ya bambanta to ya halalta ya adabi suka ce wannan walaqad atainaka sab'a min al-matani da wal-qur'an al-azim da abu dai ne an gane wannan ko suka yi bayani suka ce wato wannan in muna so mu san shi akwai hanyar fasara guda biyu akwai tafsirul qur'an bil qur'an akwai tafsirul qur'an bil sunna to an duba cikin qur'ani ba ga ayar da ya fito da wannan ma'ana karara ba wani aya ne ya fassara mana sabaul masnil al masani karara ba a gani ba to sai ka ce to tunda ba a gani ba ai akwai wanda Allah ya aiko ko wanda shine Allah ya ba daman yayi mana fasara alqur'ani shine malamin alqur'ani duk abin da ya faɗa zamu yarda game da shi wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu sauka maka da littafi ba ya rasulullah sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani akan shi to malaman tafsiri ya rasulullah sun yi sabani akan sab'a min almasani walqur'an alazim malamai sun faɗi maganganu da dama kan wannan an gane wasu malamai kamar Abdullahi bin Abbas ya ce to insha Allah an nuna mun cewa lokaci yayi insha Allah zamu dasa daga nan wajen zamu ji fassarar sab'a min al-masani wal qur'an al-azim zamu ji bayanin malamai zamu ji kuma rafakar jama'a maganar manzo sallallahu alaihi wasallam fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul insha Allah subhanak allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك